This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodiyo shi kuke so akan voahausa.com. Tomas Aure, barkamu da wannan lokaci na ranar 24 ga watan Yulin shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Muhammad, kanin labaran na cewa yau Juma'a shugaban kasar Amurka Barack Obama zai isa babban birnin Kenya Nairobi inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter zai haɗu da shugabannin Kurdawa a lokacin da ya kai ziyara babban birnin Iraki. Kasar Turkiya ta ce ta kai harhara ta sama kan ISIS a Syria.
To, a Najeriya, sanatoci da ke wakiltan yankin arewa maso gabashin ƙasar sun ba da ƙwarin gwiwar cewa za a yi nasara a yakin da ake yi da ƙungiyar Boko Haram duk da ƙarin harhare da ake samu. To, shin waɗanne irin shirye-shirye gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi wajen ganin an tallafa wa yankin na arewa maso gabashin Najeriya domin ya farfaɗo?
Kasuwanni an lalata ko wuraren bauta, coci ko masallaci, duk ɓarnan nan ta shafe. Ana fata za a gina.
To, ko yaya girman matsalar cin hanci da rashawa take a jamhuriyar Nijar?
Ko ta fannin yaƙi da cin hanci da rashawa, yau in ki ɗauki musamman abin da ake cewa ma'aikatan Nijar, duka ma'aikatan Nijar, ina ganin abubuwa ne waɗanda inda zo ka gaida wasu kana baka jin daɗi.
To, duk za ku ji waɗannan a cikin shirin namu, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Juma'a, shugaban ƙasar Amurka Barack Obama zai isa babban birnin Kenya Nairobi, inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa, wanda zai nuna yadda cigaban tattalin arzikin tattalin Amurka ke da alaƙa da ƙasashen Afirka. Kenya da ita ce ƙasar mahaifin shugaba Obama, kuma wannan ita ce tafiya ta farko a gurinsa tun da ya zama shugaban ƙasar Amurka. Hakan ya sa ziyarar ta zamanto mai muhimmanci. Ziyarar shugaban ta zo ne kusan ƙarshen shugabancinsa, watakila ya jinkirta ta ne a dalilin tuhumar da ake yi wa shugaban ƙasa Uhuru Kenyatta kan laifukan cin zarafin bil'adama, amma kotun laifuka ta ƙasa da ƙasa ta watsar da tuhumar a dalilin rashin ingantacciyar shaida. Shugabannin ƙasar biyu dai sun shirya haɗuwa a lokacin ziyarar shugaba Obama ƙasar Kenya. An tsarora matakan tsaro a birnin Nairobi. Kenya dai ta kasance ƙasar da 'yan ta'adda suka riƙa kai hare-hare a 'yan shekarun nan. 'Yan ƙungiyar Al-Shabaab ne ke ɗaukar nauyin waɗannan hare-haren a dalilin rawar da Kenya ke takawa wajen taimakawa maƙociyarta Somalia wajen yaƙi da kawar da ta'addanci a ƙasar. Ranar Lahadi, Mr. Obama zai wuce ƙasar Habasha ya zama shugaban Amurka na farko da ya ziyarci ƙasar. Ana kyautata tsammanin zai haɗu da Prime Minister ya kuma yi jawabi ga ƙungiyar Tarayyar Afirka wadda take da hedikwata a Addis Ababa.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter zai haɗu da shugabannin Kurdawa a lokacin da ya kai ziyara babban birnin Iraki. Carter ya sauka a birnin Erbil da safiyar yau Juma'a, inda ake tsammanin zai tattauna da shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani, wanda ya kasance babban aboki ne ga hukumomin Washington. Mayakan Kurdawa dai su ne ke kusa da afagen dagar yaƙi da ƙungiyar ISIS a kudancin Iraki, wanda ya zamanto yanki da ke makwabtaka da ƙasar Siriya. Amurka na taimakawa mayakan Kurdawan, amma shugabansu Barzani na korafi kan cewa taimakon ba zai isa ba wajen yaƙi da mayakan na ISIS. Carter ya isa Kurdistan ne kwana ɗaya bayan da ya ziyarci Bagadaza, inda ya gana da sojojin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Iraki a cigaba da yaƙin da ake yi da ƙungiyar ta ISIS.
Ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Turkiya ta ce ta kai harhara ta sama kan ISIS a Siriya a wani yunkuri na ganin an daƙile ƙungiyar ta masu tsaron ra'ayi. Jirage uku ƙira F-16 ne suka tashi daga birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin Turkiya a safiyar yau Juma'a, sun kuma auna mayakan da ke tsallakin iyakar Turkiya a lardin Kilis, a cewar ofishin Prime Minister. Wata sanarwa ta ce jiragen saman sun jefa bombai huɗu a wasu hedikwatar ISIS har biyu da wani guri da 'yan ƙungiyar ke haɗuwa kafin jiragen su koma sansaninsu lafiya. a lokacin da Prime Minister Davutoglu yake magana da taron manema labarai ya yi rantso gwamnatinsa ba za ta kawar da kai ba ga harin da ake kaiwa Turkiya. Mr. Davutoglu ya ci gaba da cewa daga safiyar yau sojojin Turkiya za su yi amfani da umarnin da aka ba su daga gwamnati, za kuma su auna duk inda aka ce musu ba tare da samun tangarda ba har sai an ga bayan su. Wannan dai shine karan farko da Turkiya ta yi amfani da jiragen sama wajen auna mayakan ISIS a Syria. Haka ma yau Juma'a jami'an Turkiya sun ce sun kame mutane 251 a lokacin wani tsamame da 'yan sanda suka yi kan 'yan kungiyar ISIS da mayakansu da ke wurare a fadin kasar.
Jami'an 'yan sandan jihar Louisiana da ke Amurka sun bayyana mutumin nan da ya bude wuta jiya da yammacin Alhamis kan masu kallo a wata sinima, wanda ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu bakwai kafin ya harbe kansa lahira. Jami'ai a garin Lafayette sun ce har yanzu suna neman ƙarin bayanai ga akan mutumin da ya bude wutar mai suna Russell Hausa, dan shekaru 59 da haihuwa. Shugaban 'yan sandan garin Lafayette Jim Craft ya bayyana shi a matsayin mutum mai taɓin hankali. Kusan dai mutane 100 ne ke cikin wannan sinima suna kallon fim mai suna Train Wreck a lokacin da dan bindigar ya harbi mutanen da suke kallon fim da wata karamar bindiga. Craft ya ce da alamar mutumin ya zo da shirin ya kashe mutane sannan ya gudu, amma iso jami'an tsaro cikin gaggawa ne ya tilasta masa komawa cikin sinimar, inda ya kashe kansa daga baya. Har yanzu dai ba a san dalilin da ya sa aikata wannan kisa ba.
Hukumomin kasashen Turai sun bayar da izinin ci gaba da wani sabon magani, rigakafin malaria. Hakan na nuna alamar maganin zai samu amincewa daga hukumar lafiya ta duniya WHO a Turance. Hukumomi masu kula da magani na tarayyar kasashen Turai sun faɗa a yau Juma'a cewa za a iya amincewa da a yi amfani da maganin mai suna Muscarace ga ƙananan yara, duk da cewa ya nuna bambancin sakamako a lokacin da ake gwada shi. Kamfanin GlaxoSmithKline ne ya yi maganin tare da haɗin gwiwar gidauniyar Bill da Melinda Gates Foundation, wanda ya zamanto maganinsu na malaria na farko kenan. A cewar hukumar lafiya ta duniya, maganin zai taimaka wajen kare cutar cizon sauro da ke kashe mutane 584,000 a duk shekara. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da kaso 75 cikin 100 na mutanen da cutar malaria ta kashe yara ne ƙanana, kuma yawancinsu daga nahiyar Afirka suke. A lokacin da ake gwadon maganin an yi amfani da yara ƙanana 'yan watanni 17 da haihuwa, an kuma ga cewar kashi 50 cikinsu maganin ya yi musu aiki a farkon shekara.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, inda ake ci gaba da samun ƙarin hare-hare a wasu sassan Najeriya, musamman ma a arewa maso gabashin ƙasar. Sanatocin da ke wakiltan yankin sun ce suna da ƙwarin gwiwa za a yi nasara a yakin da ake yi da ayyukan ta'addanci. Abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo ya tattauna da Sanata Ahmed Abubakar, ɗaya daga cikin sanatocin da ke wakiltar yankin, inda ya mai ƙarin bayani kamar haka.
To, ai dama an san ko da yake ko ya san maganar Boko Haram yadda ake faɗa, da hannun mutane da yawa a ciki. Tunda ya zo ya zama shugaban ƙasa kuma, kaga dole ne mutane da yawa wanda suka san ba su da gaskiya a Najeriya a gigice suke. Haka Boko Haram ɗin wanda suke tallafa musu, mun san dole wasu ne suke ba su kuɗi, wasu ke ba su information wanda suke amfani da shi na abubuwan da suke duka, wanda su ma yanzu sun tsorata ba yadda za su ba su abin nan. Shi yasa in Allah da yanzu ba yadda za a yi hari kamar na da a ce an gama gari ko wani abu, sai dai su je wani wuri kaɗan su jefa bugu a nan da jefa a can, wanda kuma in Allah ya yarda yanzu za a yi maganinsa.
Abin da muka gani shi ne gaganinku zai ɗauko sa matakai wajen tattalin arziki da taimaka ma wannan state in wannan wuraren da wannan Boko Haram yau, kamar wasu Maiduguri, wasu Foscam da su da Maturu, wanda ana tammaha talauci na cikin abin da ke sa mutane shiga ta'addanci.
Kwarai da gaske, wannan dama abin da yake mu ma mutane sanatoci na notice gaba ɗaya, abin da muka sa rai muka ce dole ne a bamu kamar Marshall Plan wanda za a taimaki wannan jihohin yadda za a gyara duk infrastructure da aka bata, a sa yara yadda za su koma makaranta, a gyara tattalin arzikin jihohin nan. So da dama talauci ne duk bugun illan abaisa abin da ya jawo abubuwan duka. In Allah da kuma yi magani talauci dina, aka gyara mana hanyoyi da makarantu, kamar yadda kuma shugabannin kasashen duniya bakwai suka yadda suka ce za su yi, kuma abin da ma aka yi tattauna da tsakanin Buhari da shugaban kasar Amerika kenan. Kace duk abin da ake so a gaya ma su in Allah da za su yi da kansu su gyara wajajen nan za su samu akori mutanen nan ko mutanen nan su samu aikin yi don a daina talauci ɗiya kawar sannan kuma a samu zaman lafiya.
Sanata Ahmed Abubakar kenan a tattaunawarsa da Abdulaziz Adili Toro. To dangane da batun ire-iren tallafin da yankin na Arewa maso gabashin Najeriya ke bukata domin farfadowa, abokin aikin mu Salihu Garba ya zanta da mai baiwa shugaban Najeriya shawara na musamman kan hakan yada labarai, wato Malam Garba Shehu, yayin wata ziyara da ya kawo mana ofishin mu a nan birnin Washington.
Abu ne da yake yanayin ma shugaba Muhammadu Buhari ai kaikayi a cikin zuciyarsa, yana so yayi saboda ga duk wanda ya ga abin da ya faru ga ƴan uwa namu musamman wayannan jihohi Borno, Adamawa da Yobe, yanzu kuma an kawo Plateau da Kaduna an hada da su mata adin ƴan ta'adda yayi musu barna sosai wurare da yake an rusa an kone asibitoci an rushe ko kuma an kone makarantu da titina gada an karya gadoji har kan kasuwanni an lalata ko wuraren bauta coci ko masallaci duk barnan nan ta shafe su. Ana fata za a gina wayannan abubuwa tare da abin da Najeriya take da shi, kuma muna neman taimako daga kasashen waje. Akwai zama da za a yi da Bankin Duniya da shi banki na kawo haɓaka ci gaba, wato IMF nake so na ce da World Bank, waɗanda yake shugaba Muhammadu Buhari yana son ya gayyace su don a fara tattaunawa a ga cewan shin ya za a yi a farfado da tattalin arziki a wannan yanki, domin ita wannan fitina da ake fama da ita ai bata samu gindin zama ba sai da ta zo ta samu babu a hannun mutane. Yau idan da
ta samu talauci wato kana faɗa min cewa talauci shine Umar Ubaisa
wannan ko an yi magani na fitina na Boko Haram da bankaren soja, idan ba a fuskanci magana tattalin arziki da yanayin rayuwa na talaka ba ai ba a ci ribar komai ba. Saboda haka wayannan abubuwa tare za su tafi
shawo kan Boko Haram da kuma
shawo kan babu da talauci. Gwamnatin America, su Bankin Duniya da sauransu da su kasashe masu arziki na G7 dinna, muna fata za a tallafa a fito da wani shiri wanda yake zai dawo da rayuwa wato wanda take mai ma'ana ga talaka, dan shi ma ya san cewa ana yi da shi harkar duniyar nan.
Kuma da yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda a wata ziyara da ya kawo mana a nan Washington, Asumana Malam Isa, wato ɗaya daga cikin ƴan majalisar tarayya ƙarƙashin jam'iyyar PNDS, ya zanta da abokin aikinmu Halima Jumarau kan batutuwa da suka shafi cin hanci da rashawa da yawa a ƙasar Katutu. Amma ta fara tambayarsa ne kamar haka:
ina kuka gaza? Cikin shekaru huɗun nan da kuka yi kuna mulki, ina jam'iyyar PNDS tarayya ta gaza?
Ba ki san kisan abubuwan da aka yi wa'anda ya kamata a ce rawa ta zo?
Saboda yawanci idan shugaban ƙasar Nijar ya zo nan, duk abubuwan da yake faɗi an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza, an yi kaza. To menene wani kaza da kaza da kaza ne ba a yi ba? A ina aka gaza?
Cewa me an ka gaza? Ina son da wannan fanni Halima in ce miki, lalle mulkin ƙasa a shekara huɗu ba ko mulkin kanka ma a shekara huɗu ba wani abu ne balle mulkin ƙasa. Kenan in aka ɗauka cewa da Nijar ƙasa ce talaka ƙasa wadda kowa ya san ta fuskanci matsaloli ba ƙanana ba, ina ganin duk sakamakon da an kai sai a ce mu ne na koti, a ce mu ne na baya a cikin tsare-tsaren tattalin arziki da sauransu. Wannan abun ya kawo cewa kenan ƙasa ce inda matsala ta hiwa data yawa. to kenan duk abun da za a gani ta fannin ayyukan da gwamnati ya kamata yi sai a dibi cewa da abun da mun kai alƙawalin mu yi an yi shi ko ba a yi shi ba. E cikin wannan wurin ne ya kamata in zo in ga miki abubuwa waɗanda mun ka ga cewa da inda a sake ne akwai fannoni da dama waɗanda ya kamata a ce yau mun gyara kuma mun yi bantiya mun gaza
wuraren da aka gaza
ba ne cewa an gaza saboda tahiya ce mai yawa kin san tahiyar mulkin ƙasa ba tahiya bace ta ayi a tsaya ta ayi ne inda duk an ka kai inda lokaci wa'adin ka kai wani ya doka shi kenan akwai waɗanda sun kai ayyuka waɗanda kan mu zo mun ka tarda ba a yi da su ba ko kuma ba a yi su ba ma amma an tsara a takardu mun ka doka mun kai ko kuma mun ka tsara mun ka ida kenan ban iya cewa an gaza ina doka miki fanni kamar yadda muke cewa an yi ayyuka cikin Niger in ki doki ta wannan fanni akwai wani fanni wanda ya kamata a kama gyara saboda ba kowa bai san abin da an kai cikin ƙasa kenan wajen sadarwar da abin da aka yi cewa da communication ina ganin wannan wajen ko shugaban ƙasa da kanshi ya ce ya kamata a kawo gyaran huska saboda ya kamata a ce a cikin ƙasa ko kuma a ƙasashen waje an san menene mun kai wannan wajen ina ganin bantiya an gaza mai akwai gyaran huska da ya kamata a kawo ko ta fannin yaƙi da hanci da rashawa yau in ki doki musamman abin da ake cewa ma'aikatan Niger duka ma'aikatan Niger ina ganin abubuwa ne wanda inda zo ka gaida wasu kana baka jin dadi kenan a wannan wajen ma ya kamata a ce mun sa kai mu an ci gaba da kokowa saboda aga an samu ƙasa inda ake makowa adalci talaka da mai kuɗi su zama ɗaya talaka da mai iko su zama ɗaya a yi musu aiki yadda ya kamata
kenan kamar bayanan da muke samu game da cin hanci ina zuwa gaba maganar da kai ka nuna cewa kamar da za a iya a ƙara yin yadda abin da aka yi a wannan yaƙi da cin hanci da rashawa saboda akwai bayanan da ke nuna cewa a cikin wannan gwamnati akwai 'yan jam'iyyar PNDS tarayya waɗanda aka samu da wannan laifi na cin hanci da yin rubda ciki da dukiyar jama'a
ba zan ce miki a cikin 'yan jam'iyyar PNDS tarayya sai in ce miki a cikin ƙasa akwai abubuwa waɗanda suka wakana waɗanda lalle wani biyu waɗanda suke ba da bayanan suna ɗan ƙara musu gishiri amma ba a ce tabbata ba ƙarya ne akwai abubuwa waɗanda suke faruwa waɗanda fi sabilillahi ya kamata a ce an tsaya an gyara su ta fannin cin hanci da rashawa
Allah gaida mawakan jamhuriyar Niger yanzu agogo muna cewa karfe 11 ne da minti 17 wato 4 kenan da minti 17 a jamhuriyar ta Niger ana sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga shirinmu na gaba
musulunci tushen rayuwa
Allahu ya rahamanu
shin yayi daidai gwamnatin demokradiya ta danga kama malaman addini tana daure su ba tare da bayyana musu laifukan su ba za ku ji wannan a shirinmu na yau jama'a sauraron mu assalamu alaikum barka da wannan lokaci Malam Imam Sani Chiroma ya samu kansa a hannun 'yan sandan farin kaya wato SSS a jihar Yobe da ke Najeriya.
Ana gozo zaɓe na yi bayani a kan abubuwan da suke fatan zaɓe. Na yi bayanai a kan ga 'yan takara guda biyu kowa zai iya zaɓen wanda ya gari wanda ya ga ya yi masa. To, sannan kowa da zaɓen wanda ya ga ya masa ina gani ita ce nima waɗanda suke jagorantar gwamnati daɗi ba. Aka ce na zage su na yi musu ba daidai ba na yi aka dai maganganu dai da sai kuma SSS suka kira ni bayan an yi zage an gama.
SS wato hukumar 'yan sandan farin kaya kenan.
Yawwa.
Sanda kake wa'azi malam ka ɗauki ɓangare ka nuna ga ɓangaren da kake so a zaɓa.
Gaskiya ban nuna ba.
Sai da ya share kusan wata ɗaya a hannunsa ba tare da gurfana a gaban kuliya ba.
Ɗan ne suka kai ni da suka je wajen sojoji suka ce to ga wannan mu zo da shi. Ni sai suka sa ni yayin da ake ajiyan Boko Haram.
Aka aje ka inda ake ajiyan Boko Haram?
Yawwa.
Ni ce aka kasan inda ake ajiyan Boko Haram ne?
Koi guard commander ne. Nike tambayar nike ta zaman ne ko zo an zo an ajiye nan shiru har yanzu ne me ake ne ke ne ce a nan din da akwai yan Boko Haram amma duk mun dauke su mun an kai su kuri kaza nan ne mun gani cewa eh to ashe da ma wannan guri an gina shi ne tun Boko Haram ne.
To ko su waye suka sa kai masa haka?
Bayan an yi kwana 32 sai wani intelligence ya sami ne ce to yawa amma lan shi za a sake sani ce to alhamdulillah. Sai ji tun da ni ce gaskiya ba wani tambayar da suka yi babu wani magana game da wani abu daban. A ƙarshe idan ni tambaye su ce menene hikimar haka ne sai ce a gaskiya su ba ne sun ba ne su hukunci harka ta tsakanya da SS ne yake kuma SS na wai su azumi ya yi tsarin su ne azumi na wanda za a wayo su manya ne daga gwamnati inda suka ce a kawo ne suka zo aka fito da ni sai suka ce to gaskiya yanzu inda ya faru sai in hakuri ba wani abu. Abin abin da ya faru ya kamata ki kwanta da hankali na.
Daga baya kuma aka ce mishi an hana shi jin salloli biyar a rana da sallar Juma'a.
Gwamnatin jihar Yobe an hana ni da ya karin sake yin sallar Juma'a kuma karin sake limanci na kamsa salawat kuma karin sake wato
kamsa salawat wato salloli biyar da ake a rana.
Eh su ma karin limanci karin jagoranci
kuma kaka sake jagorancin sallar Juma'a kaka sake jagorancin salloli biyar a rana.
Yawa in ji kamar su
saboda haka na share sama da kwanaki biyu ina neman Audu Bego wanda shine sakataren yada labaran gwamnatin jihar Yobe Ibrahim Gaidam amma ban same shi a waya ba. Na buga mishi sau 10 wani abu kuma na aika mishi sakonni sai da takaita kawo idan na buga sai in ji an ce
the number you are trying to call does not exist, please check the number and try again, thank you.
Kuma Malam Audu Bego shi kadai ne jami'in labarai da gwamna Ibrahim Gaidam ya nada tun bayan sake zabe da aka yi na watannin baya. To tunda bai dauka ba, bar mu taba wani batun na daban. Kungiyar mahaddata Alkur'ani a Najeriya ta ce tana da hanyar magance barar yara masu karatun allo. Ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari.
Matsalar yawan barace-barace ga yara masu karatun allo a yankin arewacin Najeriya matsala ce da ta dade ana fafutukar magance ta. To a yanzu haka dai wata sabuwar kungiyar mahaddata Alkur'ani da suka yi karatu a makarantun tsangayar sun lashi takobin ganin sun kawar da barar a tsakanin almajiran Allon. Sheikh Hassan Musa shine shugaban kungiyar a Najeriya.
Barar da muke magana ita ce bara ta kananan yara wanda in aka duba almajirai yan tsangaya da suke bara a kantuna da tituna da tashoshin mota da wurin da duk bai dace ba. Za a ga shekarunsu baya wuce shekara 15.
Sarkin malaman jihar Niger wanda kuma shine sakataren yada labarai na kungiyar Alhaji Mamman Damariga ya ce suna da kwarin gwiwa akan wannan aiki da suka sanya a gaba.
Tabbas in aka mika aikin nan inda ya dace sun san hanyoyin da za a bi a gyara wannan al'amari.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasir Basari. Ana sauraron shirin Musulunci Tushen Rayuwa ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe jama'a kudaden aikin haji sun yi tashin gauran zabo a wannan shekara. Ga wakilin Murya Amurka Nasir Adamel Hikaya.
Farashin matakan kujerun uku sun hada da babbar kujera tashi daga arewacin Najeriya naira 1897.76 da kobo 59, kudu naira 905.56 da kobo 59, matsakaiciyar kujera tashi daga arewa naira 798.476 da kobo 59, kudu kuma naira 806.556 da kobo 59, karamar kujera daga arewa naira 756.476 da kobo 59, kudu naira 776.556 da kobo 59. A zahiri an samu karin farashin kujerar daga wajajen naira 50,000 ga karamar kujera zuwa kusan 100,000 ga babbar kujera. Guzurin alazai daina nan kamar yadda aka saba mafi karanci $750 zuwa mafi yawa $1,500. Nasiru Adamu Alhikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To jama'a abinda muka tanada kenan a wannan juma'a. Sai ta juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sai anjima.
Ko mai uba bai zo ba, kazare da ba ta da nono, Allah shi ka ci dadiyanta tun domin shaida ba ka da laifin komai.
Tuma sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma yi sauraron mako da shi ake so akan adireshin mu na internet wato voahausa.com. Yanzu ga wannan sanarwar. Kamar Allah da fatan Allah ya kare mu baki da yanzu ga Sarfil Hashim Gumil da takaitattun labaran duniya.
Yau Juma'a shugaban kasar Amurka Barack Obama zai isa babban birnin Kenya Nairobi inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa wanda zai nuna yadda ci gaban tattalin Amurka ke da alaƙa da ƙasashen Afirka. Kenya da ita ce ƙasar mahaifin shugaba Obama kuma wannan tafiya ita ce ta farko a gurinsa tun da ya zama shugaban ƙasar Amurka. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter zai haɗu da shugabannin Kurdawa a lokacin da ya kai ziyara babban birnin Iraki. Carter ya sauka birnin Erbil a safiyar yau Juma'a inda ake tsammanin zai tattauna da shugaban Kurdawa Masoud Barzani wanda yake aboki ga Washington. Ƙasar Turkiyya ta ce ta kai harhara ta sama kan IS a Syria a wani yunkuri na ganin an daƙile kungiyar ta masu tsoron ra'ayi. Jirage uku kira F-16 ne suka tashi daga birnin Diyarbakir da ke kudu maso gabashin Turkiyya a safiyar yau Juma'a. Sun kuma auna mayakan da ke tsallakin iyakar Turkiyya a lardin Kilis a cewar ofishin Firaministan. Wata sanarwa ta ce jiragen saman sun jefa mawamai har hudu a wasu hedikwatar IS har biyu da wani guri da 'yan kungiyar ke haduwa kafin jiragen su koma sansaninsu lafiya a lokacin da Firaminista Davutoglu yake magana da taron manema labarai ya yi rantsuwar gwamnatinsa ba za ta kawar da kai ga harin da ake kai wa Turkiyya ba. Ƙasar Turkiyya ta ce ta kai harhar sama akan ISIS.
Na ga Sarfi Lima an ɗaga mana hannu zan dakatar da kai a nan. Masauro duka abin da ya yi sauƙa kenan a daidai wannan lokaci sai kuma da jiran Allah da za mu sake dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfi Lima da kuka ji da kuma wadda ta haba da umarni wato Mrs. Julie Leathers Gresham da injiniyanmu ne Mr. Wagner Robert Muhammad Dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.